sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri. Ku saurara abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 24 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, akalla mutane 32 sun mutu a yau Juma'a a lokacin da wani jirgin ruwa cike da mutane ya kama da wuta a kudancin Bangladesh, inji 'yan sandan kasar. Wasu masu lura da al'amura a Hong Kong da ke zaune a nan Amurka ba su yarda da ko tsauraran matakan martani da gwamnatin Biden ke ɗauka a kan zaben farko na majalisar dokokin Hong Kong ƙarƙashin sharuɗan da Beijing ta gindaya ba zai taimaka wurin daƙile taɓarɓarewar demokuraɗiyya a birnin ba.
Tukanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa masarautar jere da ke ƙaramar hukumar Kagarko a jihar Kaduna ta koka kan yawaitar satar mutane a hanyar Kaduna zuwa Abuja da ake zargin mutanen garin da hannu a ciki.
Akwai waɗanda suna tunanin cewa gaba ɗaya ma al'ummar mutanen jere ai kidnappers ne, gaba ɗaya mutanen jere ai bandits ne, gaba ɗaya mutanen jere ma informants ne, kai ya kai wani ma yana ikirari shi a je wannan jere ma gaba ɗaya amma share ta a gina barikin soja da sauransu.
A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an tashi baran-baran a majalisar dokokin kasar kan wata takaddamar yadda za a gudanar da muhawara kan halin da tsaron kasar ke ciki.
Menene gwamnati yana so ya aikata don a kare lafiyarsu, don kashe-kashen nan da ake yi a gabayansu? Don ku dan shi ne mun ce ba mu zamana cikin majalisa mu yi muhawara tsakaninmu, tunda 'yan kasa ne muna so mu yi aiki.
Bayan nan kuma za ku ji cewa a Najeriya masu kamuwa da cutar COVID-19 na ƙara hauhawa gabanin bikin Kirsimeti da na shiga sabuwar shekara. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Akalla mutane 32 sun mutu a yau Juma'a a lokacin da wani jirgin ruwa cike da mutane ya kama da wuta a kudancin Bangladesh, inji 'yan sandan kasar. Jirgin ruwan mai bene hawa uku da ake kira Obijan 10 ya kama da wuta ne a tsakiyar kogi. Mun tsame gawarwaki 32, adadin waɗanda suka mutu dai ka iya ƙaruwa. Galibi sun mutu ne da ƙonar wuta. Kana kaɗan ne suka nutse bayan sun yi tsalle suka fada kogi. Babban ɗan sandan yankin Munol Islam yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Hatsarin ya faru ne da sanyin safiyar yau a kusa da ƙauyen Jagakati da ke kudancin ƙasar, mai nisan kilomita 250 daga babban birnin Kudu na Dhaka. Hatsarin dai shine na baya-bayan nan a jerin irin wannan hatsarin da ke yawan faruwa a ƙasar da koguna suka mamaye ta. Masana a kasar ta Asiya ta Kudu mai yawan al'umma miliyan 170 sun dora laifin hatsarin ne akan rashin gyaran jirgin ruwa da rashin bin ka'ida a tashoshin jiragen ruwa da kuma yawan cunkoson jama'a. Wasu masu lura da al'amura a Hong Kong da ke zaune a nan Amurka ba su yarda da tsauraran matakan martani da gwamnatin Biden ke ɗauka a kan zaben farko na majalisar dokokin Hong Kong ƙarƙashin sharuɗa da Beijing ta gindaya ba zai taimaka wurin daƙile taɓarɓarewar demokuraɗiyya a birnin ba. Zaben ranar Lahadi ya kusan kawar da baki ɗayan muryoyin masu rajin kafa demokuraɗiyya daga majalisar dokokin yankin da Burtaniya ta mulka. Masu bin aƙidar Beijing su ne suka lashe kujeru 89 a cikin kujeru 90 na majalisar dokokin, wani da aka gano ɗan ɓangaren adawa masu rajin kafa demokuraɗiyya shi ne ya lashe raguwar kujera ɗaya a majalisar, wani rashin rinjaye da ba a taɓa ganin irinsa ba a majalisun da suka shuɗe a baya. A ranar Litinin, gwamnatin Biden ta maida martani a kan zaɓen, inda ta ƙaru da sauran ƙawayenta a wasu sanarwa guda biyu, ɗaya ta ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin masana'antu a duniya, kana ta biyu kuma daga ƙungiyar manyan ƙasashe masu amfani da harshen Turancin Ingilishi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda masarautar jira a ƙaramar hukumar Kagarko da ke jihar Kaduna ta ce satar mutane kan hanyar Abuja zuwa Kaduna na neman kawo zagon kasa kan tattalin arzikin al'umar yankin. Garin Jerede wanda ke rabin tafiyar tsakanin Abuja da Kaduna na da yawan jama'a da ma kasuwa. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamaili Hikaya ya aiko mana.
Ki magana madadin masarautar a ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka da tawagarsa Salankin Jere Alhaji Hamza Yakubu ya ce masu jin labarin daga nesa kan yi ɗari-ɗari don zulumin ɓarayin mutane alhali ba maɓoyarsu a garin da kewaye. Salankin ya ce har wasu na ba da shawarar a kawar da garin ya koma barikin soja matukar za a samu tsaro.
Akwai waɗanda suna tunanin cewa gaba ɗaya ma al'ummar mutanen Jere ai kidnappers ne, gaba ɗaya mutanen Jere ai bandits ne, gaba ɗaya mutanen Jere ma informant ne, kai ya kai wani ma yana ikirari shi a je wannan Jere ma gaba ɗaya amma share ta a gina barikin soja da sauransu. Malam ba a yi mana adalci ba.
Alhaji Hamza haka ne yi mana bayani ya ra'ayi a bambance mutane irin su Jere su Rijana da sauransu daga waɗannan mutane masu satar mutane.
Yawwa, Jere mu a ƙaramar hukumar ka garko take, da zaran ka zo Jere ka je bakin kogi just about 3-4 kilometers nan ne ƙarshen bandur iya ka na Jere da Kaciya local government. Kana haye gadan nan ka gama da Jere, kuma duk wani operation da ake a wannan hanya ana yi ne a Kaciya local government. Ba mu taba gani a ƙaramin hukumar Kagarko ko a masarautar Jere an samu wannan cases ba a taba ba, ba a taba kawo mana ba a masarauta ire-iren waɗannan cases.
Shugaban kwamitin tsaro na sirri na majalisar wakilan Najeriya Sha'aban Ibrahim Sharada ya ce shugaba Buhari na iya kokarin sa don aminta dukkan yankin arewa maso yamma, amma sai mutane sun bada goyon baya matukar ana son samun gagarumar nasarar magance miyagun irin.
A matsayina na shugaban kwamitin tsaro wallahi al'azim ina faɗa zan tashi gaban Ubangiji subhanahu wataala, iya sani na da abinda muka kalli shugabannin kasashen duniya suna yi, shugaba Muhammadu Buhari yayi kokari, abinda kawai suke bukata a ce a ya fita idan yace zai dauki makami da kansa. Yakin nan ba shi kadai aiki zai yi ba, ai mayakan sunansa Dakaru shi tsumira taya ne, haƙinsa akai shine ya sa ido ya ga waɗannan mutane suna aikin su, abinda suka kawo a basu ya dauka ya basu. Tunda ake a tarihin Najeriya ba a taba samun shugaban kasan da ya ba wa tsaro muhimmanci ba fiye da shugaban kasa Muhammadu Buhari, ko abu kudinnan zai ce aranto.
Anan Salankin Jere ya ce labaru marasa sahihanci kan garin nasu sun firgita masu zuba hannun jari.
Ayyukokinmu da sha'anin kasuwanci da sauransu da sha'anin nome-nome wallahi abubuwan sun tsaya mana ciki. Ina tabbatar maka da manya na zuwa daga nan Abuja zuwa Kaduna ana san filaye gonaki kasuwan duk an kare, yanzu ga ina tabbatar maka akwai gona na gado wanda muka sa a kasuwa yau wajen shekara uku ko hudu ko tayi ma ba yi ba.
Duk da mutane kan yi amfani da jirgin kasa don samun tsaron sufuri tsakanin Abuja da Kaduna, amma har yanzu masu tafiya a mota su ne mafiya yawa, kuma sukan wuce ne cikin dardar da hakan kan sa da zarar wata mota ta rage gudu sai na baya su nemi jan birki don rashin sanin tabbas. Nasiru Adamaili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamaili Hikaya, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Babu Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da kasashe da dama ke kokarin yaki da barkewar coronavirus mafi muni a kasashen, kasar Japan da kyar take samun waɗanda ke kamuwa da cutar, masu lura da al'amura suna kokarin gano dalilin haka. Ya zuwa kakar rani da ta gabata ba da daɗewa ba, batun coronavirus a Japan ya ta'azzara, wani barke wadda ta zo a daidai lokacin da birnin Tokyo ke daukar bakoncin wasannin Olympics wanda ta kashe mutane da dama da kuma kwanciyar asibiti mai tarin yawa. Daga watan Satumba da Japan ta kammala aikin rigakafinta, kasar ta fuskanci mummunan karuwar kamuwa da cutar, lamarin da ya sanadiyar mace-mace masu yawa. Sai dai tun lokacin al'amura suka yi ta inganta. A cikin wannan wata, Japan ta ce da kyar take samun mutum ɗaya ya mutu da COVID-19 a cikin wuni guda, adadi mafi ƙaranci da ya zo da al'ajabi a kasar mai yawan al'umma miliyan 126. Babu wanda ya san takamaiman dalilin da ya sa Japan ta irin wannan nasara, musamman yayin da sauran kasashe har ma da makwabtanta suke fama da ɓarkewar cutar coronavirus na lokacin sanyi. A ƙarshe fadar White House ta faɗa a jiya alamis cewa Washington tana zuba ido sosai a kan Moscow, kana za ta ci gaba da bin hanyar diplomasiyya a babban tattaunawar da za a yi nan gaba. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Rasha ke ci gaba da zafafan kalamai wanda a jiya alhamis ya zargi ƙawayen Amurka da NATO da yi wa ƙasarsa zagon ƙasa, yayin da yake ci gaba da tara sojoji a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. kun faɗaɗa NATO zuwa gabas. Shugaba Vladimir Putin yana faɗa a jiya Alhamis a wurin wani taron manema labarai na ƙarshen shekara wanda aka kwashe lokaci mai tsawo ana gudanarwa, inda ya zargi sashen leƙen asirin ƙasashen yammaci da ƙoƙarin rarraba tarayyar Rasha ta yin amfani da ƙungiyoyin ta'addanci. Ya ce ko shakka babu mun faɗa muku kar ku yi, inda kuka yi alƙawarin ba za ku yi ba. Amma an faɗa mana cewa a ina ne aka rubuta wannan alƙawari a kan takarda? Haka yake ba a rubuta ba, don haka ne kuke ganin za ku iya yin abin da kuke so.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. An yi wacewar barambarma tsakanin bangarorin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar a jiya Alhamis, lokacin da 'yan adawa suka gayyaci Firayim Ministan ƙasar Muhammadu Muhammadu a ya halarci zauren majalisar domin ya yi bayani a game da matsalolin tsaro da suka addabi jama'ar ƙasar ta Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimani Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Rashin fahimtar da aka samu a tsakanin bangarorin majalisar dangane da hanyoyin da ya kamata a bi wajen gudanar da muhawara ya haddasa tarnaƙi a yayin wannan zama. 'Yan adawa na buƙatar a yada abin kai tsaye ta kafafen gwamnati, su kuwa masu linjaye na ganin yin hakan a matsayin wata hanyar fallasa sirrin ƙasa. Mafari aka watse baram-baram, duk da cewa Firayim Minista da mukarrabansa sun hallara domin amsa tambayoyi. Honorable Sumana Sanda shi ne buƙaci Muhammadu Muhammadu ya yi bayani akan wannan batu na sha'anin tsaro.
Mun zo ne don a samu mafita bisa kan wannan hali da muke ciki, kuma haka ne doka ya ce a yi, amma sun kiya. Don shi ne muke muku insha Allahu za mu zamana kusan al'ummar Niger da take so ta ji ta gani menene gwamnati yana so ya aikata don a kare lahiyansu, don kashe-kashen nan da ake yi a gabayansu. Don ka dan shi ne mun ce ba mu zamana cikin majalisa mu yi muhawara tsakaninmu, tunda 'yan ƙasa ne muna so mu yi aiki.
Da yake magana da yawun masu rinjaye, Honorable Kallamu Tari ya dora alhakin yanayin tsamar da aka shiga a zauren majalisar a wuyan 'yan adawa.
Akwai abubuwan da ake faɗi wanda ke bata aikin da muke yi na tsaron ƙasarmu. Mun kace mu ba yara bane ba, mutane ne waɗanda ke iya ikon ƙasar nan. Ya kamata in labari muke so mu kashe radio da tele, Prime Minister ya zo da kanshi ya bamu bayanin duk ya kamata a bamu. Wanda ke son bayani zai samu shehu, wanda ya kamata ka je ka hodi aje a hode shi, wanda bai kamata ka je ka hodi ba kuma bai kamata a hode shi ba. Akwai labarin da bai da unwani dan an bada shi
tun awa shagarin zanga-zangar ratsewa ayarin motocin sojan Faransa hanya wacce ta yi sanadin mutuwar matasa uku a garin Tera ne. 'Yan adawa suka buƙaci ministan tsaro da takwaransa na cikin gida su allara zauren majalisar domin su yi bayani, sai dai hakan bata samu ba a bisa dalilan da aka alakanta da ajandar ministan tsaro. Kafin daga bisani dan majalisa Sumana Sanda ya buƙaci Firayim Minista ya hallara domin ya yi bayani akan matsalolin tsaro a ƙasar baki ɗaya, lamarin da ya haddasa muhawara a tsakanin masu fakewa da ka'idar majalisa da ke cewa wajibi ne a yada muhawarar majalisa ta kafafen gwamnati domin baiwa al'umma damar sanin wainar da ake toyawa da a ɗaya gefe waɗanda ke jinginuwa da sirrin tsaron ƙasa, waɗanda dokokin Niger suka ce tallata su a fili babban laifi ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, a daidai lokacin da al'umma a fadin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bikin Kirsimeti da na shiga sabuwar shekara, ana ci gaba da samun masu kamuwa da cutar COVID-19 a Najeriya, inda yanzu haka hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa a ƙasar NCDC ta tabbatar da cewa ƙasar ta shiga zango na hudu a matsalar cutar da ke ci gaba da yaduwa cikin sauri, duk da ƙoƙarin da hukumomi a ƙasar ke yi na yaƙi da ita. Daga Abuja, ga rahoton da wakiliyanmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Rahotanni sun yi nuni da cewa daga ranar 19 zuwa 23 na watan Disamban da muke ciki, jimillar mutanen da suka kamu da cutar COVID-19 ya haura mutum 9,500, adadi mafi yawa da aka samu tun bayan bullar cutar a kasar. A jihar Lamis kuwa an samu karin mutane 1,940 da suka kamu da cutar a fadin jihohi 18 ciki har da babban birnin tarayyar kasar Abuja. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke hada don shirin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara ta 2022. Dr. Adamu Alhassan Umar babban likita ne a Najeriya.
Wato wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki na hayayyafar wannan cuta ta COVID-19 ba abun mamaki bane gare mu, saboda yanayin yanda 'yan Najeriya suka dauki wannan cuta ba tare da bahimmanci sosai ba wajen kula da kansu, wanda yasa a koda yaushe gwamnati tana kokarin ta fadakar wa jama'a akan cewa kariyan kansu ne, kuma ya kamata kowa ya kare kansa, saboda mu duka mun sani irin kashe jama'a da wannan cuta ta yi a farkon da ta shigo wacce shekara da ta wuce.
Ana iya cewa wannan kari na waɗanda suka kamu da cutar baya rasa nasaba da rashin ɗaukar matakai da nuna turjiya da mutane ke yi wajen yin allurar rigakafi. Ko a ranar Laraba sai da hukumomi a ƙasar suka kona sama da allurar rigakafin cutar miliyan 1 da suka lalace ko wa'adin amfani da su ya wuce. Dr. Usman Adamu darakta ne a hukumar harkar lafiya a matakin farko a Najeriya ya bayyana cewa
ana samun turjiya a mutane, kuma lokacin da aka karɓi wannan allurori lokacin sai ya kusa wucewa, so kafin a tabbatar an kai jaha-jaha da ƙananan hukumomi da sassa-sassa daban-daban na ƙasar na yi amfani da su, to shine har lokacin ingancin su ya riga ya wuce. Amma ina tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa babu wani asibiti ko wani sako da yake yi wa mutane allurar da ta riga ta yi expire. Waɗanda muke yi su ne wanda suke da inganci, wanda kuma lokacin ingancin su bai riga ya ƙare ba. Saboda haka ina kira ga 'yan Najeriya domin a fito a yi dafifi a tabbatar da an karɓi wannan allurori, domin mu tabbatar mun shawo kan yaɗuwar wannan cuta ta corona.
Najeriya, wacce yawan al'ummarta ya haura miliyan 200, babban buri da matakin da gwamnatin ƙasar ke son cimma a yanzu wajen yaƙi da cutar a ƙasar shine yi wa kashi 70 na al'ummar ƙasar allurar rigakafin cutar ta corona, a cewar Dr. Abula Magarba Abdullahi.
Lalle jama'a su ɗauki wannan allura, wato kashi na farko, kashi na biyu, da kuma mun kawo wanda kuma za a yi booster, wato kaman za a iya yin da Pfizer da kuma wanda suka yi da Johnson & Johnson, duk ana yin booster din su. Saboda ƙasar gaba ɗaya muna so akalla a ce an yi wa wato kashi 70 na 'yan Najeriya, wanda yake misalin wato miliyan 112 kwata-kwata, wa'anda aka yi wa allura nan ba su fi kaman zuwa miliyan 7 ba. Shi yasa wannan shine yasa muka bullo da wata dabara da ake cewa mass vaccination, wato secure approach. So a cikin iko Allah, wani matakan da muka dauka zai isar mana cewa ba za a sake samun aukuwar wani abu makamancin wannan ba. Sannan kuma ya zamanto cewa bayan an karbi allurar rigakafin, ya zamanto cewa har da ana bin matakan kariya kamar su ba da dan tazara tsakanin jama'a, da amfani da takunkumin baki da hanci, ba a tabbatar da cewa ana tsabtace hannu, don saboda ta nan take yaduwa ta shiga da baki da idanu da kuma hanci.
Alƙalamar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya, wato NCDC, ya yi nuni da cewa yayin da aka samu sabbin masu ɗauke da cutar, yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai 231,413, sai dai har yanzu ba a samu ƙari a adadin waɗanda suka mutu ba, wanda adadin ya kai mutum 2,991. Ana kuma kira ga al'ummar ƙasar da su kiyaye kai daga kamuwa da cutar yayin gudanar da shagulgulan bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara ta 2022. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Mako ne shirin Duniyar Amurka zai kammala bitar wasu daga cikin muhimman batutuwa ko al'amura da wannan shiri yake kawo muku a cikin wannan shekara mai karewa. aikin da yau zamu rufe wannan babin da tarukan da aka yi a ranar 11 ga watan Satumbar bana wanda aka yi dan bikin cika shekara 20 da harin da yan ta'adda suka kawo kan Amurka harin da ake wa lakabi da September 11 yau watan da zamu yi waiwaye a kai kenan sunana Mahmud Lalo Madalla A ranar 11 ga watan Satumbar wannan shekara ne Amurka ta yi bikin cika shekara 20 da hararen da yan ta'adda suka kawo mata. Hararen sun hada da wanda aka kai tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya da wanda aka kai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da kuma harin da ya kaikaici wani wuri da ba a tantance ba inda jirgin ya fadi a jihar Pennsylvania akan hanyarsa. Shi dai harin na New York ya kasance wanda aka fi asarar rayuka. Inda kididdiga ta nuna cewa kalla mutum 2,753 ne suka mutu. Abdulbasid Nuhu Abbas, dan tasiri ne a birnin New York. A ranar 11 ga watan Satumba, yana kusa da inda aka yi waɗannan hare-hare a kan tagwayen ginin na World Trade Center.
Wannan rana ina jan taxi, na kama hanya a kusan zan je wannan wulare. Sai ƴan sanda sun ka tare mu sun ka ce ba za su yadda mu shiga ba. Ba daɗewa ba sai muka ji labarin cewa ai cikin rediyo cewa ai wato an rusa World Trade Center. Muna cikin wannan magana kuma sai muka ji wani kara don na kusa da wurin. Sai muka ji kara wani gagagagar wato kenan kara na biyu kenan da ainihin wannan jirgi ya ainihin rusar da wannan gida. Ana nan ana neman a ceci rayuka kuma sai gidajen. Sun ka ruso kuma kan mutane.
To akalla ma'aikatan kashe gobara 343 ne suka mutu da yan sanda 23 a lokacin da dogayen benayen suka rushe. Su dai benayen guda biyu waɗanda suka rushe ɗaya bayan ɗaya suna yankin da ake kira Manhattan ne a birnin na New York. Nana Yuwa Boateng ya taɓa aiki a benayen na World Trade Center.
Kuma 1994 ce da 93 da na fara aiki wuri. She na yi aiki wurin kaman 3 years sannan da bari kaman na bari no mai jima ba o na yi aiki kaman 4-5 years or so she na bari no she shekaran da na bari shekaran da no abin ya fara na ji da wani ya kira ni Ghana ma aka kira ni don babana ya san kaman na aiki wannan building kisa ya kira ne ta da ni wannan ta ba sai fon kisa da ya kira rika has fon na kwana ce da doki na ji aiki da dare na zo da safi ina kunje ya kira ne ya doki fon wai wani abu ya faru cikin garin kuma ce ba ko mai faru ba shi ya ta da ni ya bari da kunna TV na kan abin da ya haɗu to gaskiya akwai mutane da yawa da na sani da suka mutu cikin wannan
A cewar Boateng, waɗannan hare-hare da aka kai kan faɗo masa a zuciya duk da cewa an kwashe shekara 20 musamman idan ya ga ana maganar a talabijin.
To abin ya zo ya jima shi sa yanzu dai an yi kamar mutane sun fi da an kare su kai. Amma zai kai shekara aka an ka fara yin batun shi kan radio ko TV shi mutuna tamu da ni na taba aiki guri. Shi abin kuma ya zo memory kan da abin zo suna gwadawa kan TV.
Malam Muhammad Awal Ayub tsohon ma'aikacin tsaro ne a Amurka yana kuma daga cikin jami'an tsaron da aka girke a wurare daban-daban don dakile wani hari da za a iya kaiwa a wannan lokaci. A cewar Ayub, shekara 20 bayan harin na 11 ga watan Satumba, an ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan Amurka domin kauce wa sake aukuwar wannan al'amari musamman ma a sansanonin sojin ƙasar.
Yanzu ya koma ya yi karfi yadda dai na san compared to da dama kamin ka shiga kowane base ina da wuya kamin ka shiga in ka zo kamin ka shiga especially dai karika mota in za ka shiga dai karika mota
masu horo da aka makawo karshen bitar da muke yi na muhimman batutuwan da shirin duniya Amurka ya kawo muku a wannan shekara mai karewa sai kuma wata sabon shekara idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da kawo muku shirin kamar yadda muka saba yanzu a madadin Julie Lethes Gresham da ta hada shirin Ni Mahmud Lalo nake cewa da fatan masu bukukuwan Kirsimeti da na sabo shekara za su yi lafiya.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Assalamu alaikum, ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salamu biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama in yi kira ga mabiya addinin Kirista da su sanya kasarmu Najeriya cikin addu'o'in neman zaman lafiya yayin gudanar da bikin Kirsimeti da sabuwar shekara. Da fatan za a gama bukukuwa lafiya. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace matsalar tsaro da ta sako kasarmu Najeriya gaba abin ba a cewa komai, domin dai kusan kullum abin babu sauki. Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita, amin. Sako daga Ali Abdullahi Doran Baga, yace harin rokoki gabanin saukar shugaba Buhari a birnin Maiduguri abin takaici ne, amma muna godiya ga Allah da ya sa shugaban ya kammala ziyararsa ya koma gida lafiya. Sannan muna jinjina ga mai girma gwamna Babagana Zulum bisa ayyukan ci gaba da ya aiwatar a jihar. Sako daga Usman Shitu Mahuta, ya ce kalaman da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ‘Yan Rufa’i ya yi cewa gwamnonin yankin Arewa maso yamma sun haɗa kansu domin tunkara ‘yan fashin daji masu kisa da satar mutane domin neman kuɗin fansa. Wannan ihu ne bayan hari domin ko yanzu aka kashe biri ya yi ɓarna. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen har-haren 'yan bindiga a ko'ina suke a Najeriya. Sai sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka ce wa Iyazu Billahi, hakika shugabannin Afirka kuna da jan aiki a gaban ku ranar gobe kiyama. Kada fa ku manta Allah zai tambaye ku yadda kuka gudanar da shugabanci a duniya, don haka muke jan hankalinku da cewa ya kamata ku tashi tsaye domin kare rayukan al'ummar da suke kanku. Sako daga Yusuf Mai Lada Gwalalo jihar Bauchi, yace ina kira ga 'yan bindiga masu tare hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari su ji tsoron Allah su daina kashe bayinsa da sace su. Su sani fa ba za su tabbata ba za su mutu su koma ga Allah, duk abinda ka shuka fashi za ka girba. Sai sako daga Ilyasu Ibrahim Katsina da Malam Garba na hali kan ba Kebbi suka ce muna jinjina wa jami'an tsaron Najeriya bisa irin kokarinsu na tunkara 'yan ta'adda a ƙasar. Wannan abin ayaba ne kuma muna ƙara jinjinawa a gare su. Allah ya ƙara taimakon dukkanin jami'an tsaron ƙasarmu Najeriya, amin. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Baballa taƙaice. Akalla mutane 32 sun mutu a yau Juma'a a lokacin da wani jirgin ruwa cike da mutane ya kama da wuta a kudancin Bangladesh, inji 'yan sandan ƙasar. Jirgin ruwan mai bene hawa uku da ake kira Obijan 10 ya kama da wuta ne a tsakiyar kogi. Mun tsame gawarwaki 32, adadin waɗanda suka mutu dai ka iya ƙaruwa. Galibi sun mutu ne da ƙunar wuta. Kana kaɗan ne suka nutse bayan sun yi tsalle suka fada kogi. Babban ɗan sandan yankin Munon Islam yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Wasu masu lura da al'amura a Hong Kong da ke zaune a nan Amurka ba su yarda da tsauraran matakan martani da gwamnatin Biden ke ɗauka a kan zaɓen farko na majalisar dokokin Hong Kong ƙarƙashin sharuɗa da Beijing ta gindaya ba zai taimaka wurin daƙile taɓarɓarewar demokaraɗiyya a birnin ba. Zaben ranar Lahadi ya kusan kawar da baki ɗayan muryoyin masu rajin kafa demokaraɗiyya daga majalisar dokokin yankin da Burtaniya ta mulka. A ƙarshe, ƙasar Iran ta gudanar da atisayen soja a yankin Gulf da nufin aikewa da kashedi ga ƙasar Isra'ila, a cewar manyan kwamandojin sojan ƙasar suna faɗa a yau Juma'a, yayin da ake ƙara nuna damuwa cewa Isra'ila tana niyyar auna wuraren nukiliyar Iran.
Kau masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Megeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jule Leather Solution da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.